أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي 26 ذوات رمضان، رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبولة الهدودة 40 بقر. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى لقدر من العيوة زوى من اللوكتي، أنا أقول يا قليش بيبام دامة أقوى أولنا مصلاتي لتتشون الجامعة ونكا الجهر قنبي ومستر يباسكي ana haduwa a yammacin waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Ana karatu a cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma, tare da fatan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya rufe mu da rahmarsa da gafararsa da ƴantawarsa daga wuta zuwa aljanna, mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da dangi da sauran musulmai. Muna karatu a cikin suratul Nur. Mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 25, za mu shiga aya ta 26 a cikin suratul Nur insha Allah. Muna fata Allah ya samu dace. An turo tambayoyi kamar haka. Wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi, ya ce ya kasance ya sha wahala a hannun yajikonsa, ya sa stepmother a bracket, har ta kai matsayin da ya ce ya bar gidan tun yana yaro saboda yadda take azabtar da shi. Ya ce ya je ya girma a hannun wasu waɗanda ma ba danginsa ba. Yanzu kuma Allah ya mata rasuwa, kuma ta bar ‘ya’ya mata suna gidajen mazajensu a wasu gari. Amma Allah ya raya shi inda ya rubuta, ya ce har ya yi aure kuma baya iya kyautata musu yadda ya kamata saboda wahalar da ya sha a hannun mahaifiyarsu. Shin idan ya ci gaba da musu alheri amma ba yadda ya kamata ba, akwai zunubi? Sannan me ya kamata yana yi don ya manta da abun da mahaifiyarsa ta masa? Yana fatan Allah ya mata rahama, ya sa sauran mata su daina gallaza wa wanda ba ɗansu ba. Wani magana ce mai matuƙar mahimmanci, kuma ɗabi'a ce da yawa tana faruwa a guraren mata daban-daban. Mace idan ba ita ta haifi ɗa ba, idan Allah ya sa mahaifiyar ɗan ko ta rasu ko kuma ba ta gidan, cikin ka azabtar da shi. Wannan yana daga cikin nau'i na ƙarancin imani, in ma akwai imani tattare da mata mai girma. haka azabtar da ɗa wannan rashin hankali ne da rashin tunani da rashin basira da kuma ƙarancin imani. Ba mamaki inda ta rike wannan ɗan duk rahmar da Allah zai masa da irin arzikin da Allah zai masa da baiwar da Allah zai masa zai zama to ya tsince ta a matsayin mahaifiya. Bai da akwai misalai da yawa a irin haka. Wasu matan suna da ƙoƙari suna da gwargwadon irin imani da tausayi irin nasu suka rike kowane yaro da yake hannunsu. Amma wasu suna da matuƙar ƙarancin imani da rashin tausayi da rashin mutunci ko za su ka sun rinka azabtar da 'ya'yan da ba su suka haifa ba. Idan Allah ya raya mutum to da yawa kuma sai ka samu irin wannan yaron Allah ya jibinta shi. Ɗauka idan Allah ya jibinta shi kuma su dawo daban. To irin wannan azabtarwa wato Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi sakayya a kanta ko a duniya ko a lahira ko duka ne. Bai kamata ba mata su rinka yi wa 'ya'yan da ba su suka haifa ba irin wannan. Dukkan 'ya'ya da ta rike su kawai 'ya'yan ba tare da bambantawa. Wani bawan Allah yana cewa idan aka shiga gidan su kwana nan Allah ya karɓi rayuwar ɗan uwansa ƙaninsa. Ibrahim ce ya tafi daga nan garin zuwa Abuja yana aiki a Abuja da wancan. Lokacin muna waya da shi muna gayyata sa wani mutum ba mu san cewa an yi wannan ba. ‘Ya’yan wancan musamman ‘yarsa babba tana da karatun Qur'ani ta yi nisa ya ce ba ya sa abin ya lalace yana so ya ɗebo su ya zo a sata a makaranta ta ci gaba da karatu. Ya ce ba a bambance tsakanin shi da wannan ƙanin da sauran ƙannensa da kuma yayin sa mata. A halin iyayensa su hure a gurin babansu. Amma in dai ba gidan mutum ya shigo ko kuma ya ga kamanni na wa'incan sun yi kama a wancan ɗakin bai ce ba wanda ya ce bambam. Wannan shi ne abin da ya kamata. Mata su zo suna azabtar da wasu yara suna cutar da su. Yanzu haka shi wannan da muke magana iyayen da su mata yawanci sun koma ga Allah. Amma suna nan suna cikin zumunci da mutunci. Don haka wannan abin da matar ta yi ba ta kyauta ba ko kaɗan. Amma tunda ta riga ta rasu shi ma da ya rubuta ya mata addu'ar alheri. Da fatan Allah ya gafarta mata kamar yadda ya rubuta. Amma tunda ‘ya’yanta mata da aka bari har sai kuma namiji ne kuma sannan ana kyautata batu gare ka tunda har kake zuwa wurin karatu kuma ka rubuto takarda mutum ba zai yi irin wancan ba. Ita wataƙila rashin fahimta da rashin karatu da rashin zuwa wurin karatu ya sa da kuma shaitan ya yi ƙetara a kanta. Amma duk abin da ta yi ba ta biyan zuwa ta duniya ba kuma duk abin da ta yi nan kai kuma ta bar ta a duniya ba ta iya zare ranka ita ta ci gaba da rayuwa ba. Me wanda ya hadice ka ya hadice ta sai zare ranta kai kuma kana nan. Kuma ga 'ya'yanta mata sai kuma sai ka daraja wala ya ta da ulul fadli minkum wasta'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina muhajirin da kai ko shi gaba fi sabilillah wa ya'fu wa yatwa ana cikin gura ake fira Allah lahu wallahu ghafurur rahim. Daga sai ka ji to sai in kana da hali duk da ka ce kana kyautata masa amma ba yadda ya kamata ba. In dai kana da hali kyautata masa yadda ya kamata za ka ga alheri a duniya insha Allah ba za ka ga alheri a lahira. Ita kuma ta yi kuskure to dan adam dama haka yake saboda haka ta samu jarabawa ta amma bai rage maka komai ba. Za ka ci gaba da kyautata mata insha Allah wannan ka kyautata masa su ɗan uwan ka ne iya abin da ka samu dama. Allah ya sa a dace. Allahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama sai addu'ar alkhairi yace akwai lokacin da aka samu matsala a ƙasar Niger in August 2023 following the military coup in Niger Republic wannan bayan an yi coup a Niger Republic an samu matsala aka yi delegation daga aka yi delegation wasu daga Nigeria wato Islamic clerics wato malamai manyan malamai daga Najeriya suka halarci suka ziyarci Niamey saboda su yi engaging a cikin diplomatic hanya suka je kuma suka tattauna. Ita bayan sun dawo daga ƙasar Niger sun ga shugaban ƙasa cikin ikon Allah aka samu maslaha a ƙasar Niger. Ake malami a iya ɗan tunanina mai zai hana waɗannan Islamic clerics su ga shugaban ƙasa a kan insecurity da yake faruwa especially a North East, North West and some parts of North Central. Ake gaskiya malami abin ya yi shige duk yadda mutane suka ɗauke shi. Yake malam a nan tsakanin Gombe da Bauchi. Yake a nan tsakanin Gombe da Bauchi ana kidnapping na mutane. Ana karɓan kuɗin fansa daga ƙarshe malam na ji fatawar wasu malamai da suke cewa akwai level da ake kaiwa wadda addu'a kaɗai baya yi sai an haɗa da wasu abubuwa. Wannan rundunar muka yawanci a Najeriya a dukkanmu gaba ɗaya kowa yana sane da wani ya san abin da ya fi na wani ma, wani ya san ƙasa da wanda wani ya sani. Ana cikin rayuwa cikin wannan mummunan jarrabawa da kuma hali na wato rashin tsaro wanda in ka tara gaba ɗaya tushensa corruption ne ya kawo shi kuma yake tabbatar da shi cikin hanci da rashawa. Yadda ko da wa aka gani in dai kowa da zai yi abin da ya dace tsakani da Ubangiji ba to akwai matsala saboda corruption da yake ciki. Abu ne za ka ga daga hanya wancan saboda ya lalace saboda simanci da rashawa zai iya sakaci a kan aikinsa wancan ma haka duka mu zama yadda muka zama a ƙasa. Haka wannan fanni yake gyarawa sai mun gyara ɗabi'u sannan kuma mun ci gaba da addu'a. Amma maganar cewa addu'a kaɗai wannan kuskure ne. Ya addu'a ba ai ba kaɗai ba ce. Ai ba wani addu'an da ake yi ba. Ba mu san ma da ya za a yi ba. Don Allah ya sa ana addu'a ba malamai da ɗaliban ilimi da ƙananan yara da manyan da mata da maza. Ko a ina sai ka ji ana addu'a. Allah ya kawo mana zaman lafiya. Allah ya kawo mana da damuwoyi. Waɗannan addu'an suna da matuƙar muhimmanci ba don su da ake yi ba ma da ba san abin da zai yi ba don yadda kake cewa abin ya wuce yadda aka ɗauke shi ko addu'a ce ke shi ni a iya fahimta ta addu'o'in da ake shi yasa duk wanda ya samu dama ya yi addu'a ina iya wasa Allah subhanahu wataala ya sa a samu sauƙi a cikin zamani. Idan ka ce wani abu za a yi to me za a yi corruption ya riga ya kankama waye zai yi abu wanda kake tsammani za a yi kowa kansa kawai ke bila abu mutum ya iya yarda a kashe mutum goma zai iya samu rayuwa mai daɗi a ganinsa. Mutum ya iya yarda a ƙona garuruwa don matsayin da yake kai an ce in an ƙona wannan ne matsayin zai a ganinsa. Mutum ya yarda a kama waɗansu ɗaruruwa a sa su a kurkuku a ƙauye saboda abun da ya sa a gaba nata. Idan an kawo abu da za a yi amfani da shi don al'umma ta samu sauƙi ko da wani magani ne akwai waɗanda sai sun sai da shi. Sai ɗalibi ya gama kwalejin lafiya a jami'ar Maiduguri ya zo yana aiki ya fara aiki kenan ya ce da aka kawo kayan yankin da shugaban yankin da kowa da kowa an ɗauke kayan an kafa za a sayar. Sai daga cikin asibitocin gwamnati ko ma'aikata dukansu kowa ya in akwai gida ƙananan majinyata to kowa dai aƙalla yana da digiri a ɓangaren lafiya. To ka ɗau kawai rantsuwa da suke yi ranar da suke taking out ranar induction ranar da suke rantsuwa wani kyan da muka je ranar da suke rantsuwa ni fargaba nake yi sai daga bana ya faɗi suna rantsewa ba bambancin addini ba kaza ba bambancin ƙabilanci ba da dare tsakanin sa da Ubangiji zai ba da dukkan iya abun da zai iya dukkan ko kuma zai ce da wani abu zai ce da wani abu na kayan asibiti kan duk wanda ya yi wannan shi ma idan ka ce a tare hanya a ɗau mutum ya karɓi kuɗin fansa in dai zai iya ɗaukan allura ko wani abu na gwaje-gwaje ya sayar shi ma zai samu damar wancan zai don wancan irin wancan ya iya shi kuma irin nasu ya iya da hatsarinsa da hatsarin wancan kuma iri ya iya idan shi ma an kashe mutane da shi an kawo kaya an sayar ya kace an sayar kuɗin ya ce so kuɗin kawai ya ce so ba lafiyar mutane ba wani haka ƙasa ta zama ko ruwa kawai ce wanda Allah ya kare a ko'ina a kowane matakin rayuwa shi hanji da rashawa ya shiga ya kankama ko da haka addu'a shi ne muhimmi ko shi ne number one a cikin duk abu da zai kawo mana matsala na biyu tsarkake niyya da tsarkake zuciya zamanto kyawawan mutane wanda ba ma tunani za mu yi amfani da dama don cin mutuncin wa'yansu ko don zubar da mutuncin addinin ko don zubar da mutuncin al'ummarmu mutum ya ba da al'ummarsa don abin duniya sai mun tsaya da addu'a mu tsarkake zuciya banda wannan amma lokacin da muka wani da irin wannan ina ƙasashen duniya duk ba su tsaya kowa zai tsaya a kan ƙasarsa ya tsaya Niger yana tsaye da kishin ƙasa da tsayuwa da kishin ƴan uwansu kin ka ɗauka ba mu ɗau 5% na Niger ba ɗan Niger ba zai taɓa yadda a ci mutuncin ƙasarsa haka kawai ba shi za su ce ruwan nan da ake magana ba ruwan da ba ina ƙasar ƙasar da wannan matashin soja yake Burkina Faso Burkina Faso mene ne Burkina Faso su kwatanta ta kai wata jiha ne a gari cikin jiha su ba ina arzikin ta ruwan da kuma hanyar ka duba ruwan da ka duba kasa-kasa da ƙasar in ka duba ƙasar ma gaba ɗaya da take kamar ruwan da suna da jirgin sama ruwan air bayan yaƙin ba ta su ne ƙasar ruwan da ka bi kowa aiki sai ke kuma kana ganin su ababen da ya yi kasan ba wani arziki amma suna tsaye da ikon Allah amma mu ana nan kawai farashin ya riga ya kanta mu an kasa ya tsari kawai shi ne addu'a ita ce babba sannan dole in ana son gyara a tsarkake zuciya mu zama ta mutanen kwarai kuma zama ta mutanen kwarai masu kishin addinin Allah masu kishin al'umma marasa cin amana masu kiyaye amana sun zama haka shi ne amma ina da hasada da ƙarya da farashin sun ba mai zuciyar a fi tsakanin musulmi da musulmi in ka ga tsoron a fili sai tsakanin musulmi da musulmi wani sai ina da za a samu ciyar ya sa abubuwa duk shugaban ƙasar Najeriya a watannin baya lokacin da ya canja chief ya zauna da su wani irin magana ke gamu in ka karanta ko ka saurara bayanin da ya yi uwa da alƙawarin da su aka tashi aka fita bayanin da ya yi aikawa gwamnonin jihohi duniya da yake yi da turbin kudade don gina al'umma waye tuta a cikin gudu na shi na abinjiya sun sumo da haka corruption ya riga ya kankama amma abin da zafi ce sai ran da corruption ya kauce yawa addu'a ita ce ta saula ta sani da saulan zaman lafiyar da yake ciki kuma a cigaba da yin addu'a yawa Allah kuma ya kawar da corruption amma ba kawai corruption hasada da sauransu abubuwa haddadewa mutane kawai suna riƙe muƙami Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala ke cewa kaga mutum ya riƙe muƙami harokin da aka haife shi ake ba shi salami har zuwa shekaru 60 ko wani abu ya yi bai isa ya riƙe yin abin da yake da kuɗi ba ya riƙe muƙami kawai na ce nuwa ɗaya ko na wani abu ita ana wasa da miliyoyin kuɗi wanda shi ne da amana haka amana ce kowa ya shiga sai karanta ina yi amana ta gona an mai da talakawa na Najeriya kamar a an dauke su kamar dabbobi a canza kuɗi a mai da kuɗin ma foreign currency da shi ake mu'amala a sa a buhu ana kai mutane amma to wannan farashi ya riga ya kankama to in matsayi kake so a Najeriya sai ka zama kwara kin fi inda zaka fara zama kwara shine sai ka yi gaba da wasu kuɗaɗe wa waɗansu mutane sai ka manta da cewa Allah zai bada wani ka bada kudade ga wani mutane sai zai za ka ce wai ka dau hanya abin wannan kiyaye ne barin da za a gyara bayan ya ya za a yi kin bada miliyan 10 ko miliyan 5 an azabe ni kuma in aka zabe ni kawai fi sabilillahi fi sabilillahi zan yi aiki kuma ne biyar da bada miliyan 10 don ni a bani mutane kuma in yi aiki fi sabilillahi tun farkon bada wannan kuɗi kuma fi sabilillahi abu ne kuma shi ne haka ƙasa ta dawo haka ƙasa ta dawo to sai an cire wannan shi corruption ya kauce kafin al'umma su samu daji ko ina abubuwan biddo suke faruwa za ka ga mutum yana ɗaukar mutane ya shiga daidai a ba shi kuɗin fansa amma da za ka ganshi sai ka ji tausayin sai ka ga me yayi da kuɗin ina yi da kuɗin me ya samu ka tambaye shi ya aka yi shi ma bai sani ba da ganin za ka san cewa musifa ce saboda corruption ne da muke ciki mu gyara mu gani wallahi duk me yin wannan abun za ka ga ya koma cikin gari ko ba za ka san ba za ka sake ganin sa ba ko ba za ka ji an san ba amma da muka zaɓi ba wasa laula yanhahum rabbaniyuna والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السلوك وكان الله يبالا هناك او حنيا من توتيني عند منقال المنجا ما الى يا حسدا يا قريا يا تشن امانه كابونا لي فكا ان اكو فرنسي ترى اي اماني ني ما سيدي ان الله يرجع من رحمه الله يا كوي كاي دجا ابو بكر من دي كينا انا مو شي مو دي بعد الله يا جماعه وانا باني علي سلمى to insha Allah ta'ala lokaci na gaba zamu karanta ta insha Allah in muna rai kuma kika bada karatu cikin suratul nur ayata 26 ana fata Allah ya san mu da ita
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الخبيثات للخبيثين والخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين إذا أنا مجانا أكثر أمها تنوني ثم أم المؤمنين آيات رضي الله تعالى عنها إذا أنا يكي ونكينا كي تحبك براءة mata da kotun tsada da rasu tana daga cikin albabila da almufana da albabila da mubina tana daga cikin katangar buka mamu waɗanda bai taɓa zuwa tunanin sai ke irin wannan ba wannan tana daga cikin mu'minai ta kuma sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wacce za a taɓa mutuncin da irin wannan aika aika sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-khabitha bil khabith wala amma ta fara wulani fassara ta farko al-khabitha niya kuma maganganun da ba su dace ba maganganun da ba na alkhairi ba kuma su kan fito ne lil khabithina da niya kuma mutane ma'ana waɗanda za su faɗi niya kuma maganganu a kan mutanen kirki sai su zama to sai niya kuma mutane ko kuma waɗanda za a jingira wa niya kuma maganganu wanda ba mutane ba maganganu kirki ba sai a jibi na su da miyagun mutane dai kamata a jibi na su da kyawawan mutane ina al-khabithatu lil khabithina miyagun mutane sun fi dacewa da khabithina mutane waɗanda suke kubafa wato nuna da mutane wal khabithuna lil khabithat miyagun mutane su ne waɗanda za ka ji suna furta miyagun maganganu ko game da ƴan uwansu musulmai ko game da ƴan uwansu mu'minai ko game da wasu bayan Allah wa tayyibat kyawawan maganganu ba ta san maganganu maganganu kyawawa na halal ke tayyibina kullum za ka sami su ne a gurin mutane ke wa tayyibu su ko mutane ke ce kullum ke tayyibat za ka sami su ne wajen kyawawan maganganu ke cikin kyawawan batu da maganganu mai kyau suke furtawa. Ulaika mubarraquna mimma yaqulun. Waɗannan maganganu munana da ake jingina su ga munanan mutane da maganganu kyawawa da kyawawan mutane, su kyawawan mutane, tsarkakakkun mutane, suka mubarraquna an kutar da su mimma yaqulun daga abin da miyagun mutane suke faɗa. Yahun mafirarsu suna da damara gare su a wurin Allah, wurin tsinkari da kuma arziki ne girma shi ne shiga aljanna. Wanda shi ne fassaran farko da waɗannan kalmomi. Fassara ta biyu, al-hadithatu lil-khabithina, miyagun mutane sun fi dacewa, miyagun mutane mata, al-hadithat, miyagun mutane mata lil-khabithina, kullum sun fi dacewa ne ga miyagun mutane mata. Don ku ba za a ɗauko mummunar da ke, ma'ana mai mummunar da jina a jirgina ta ga wani mutum mutumin kirfi balle ma shugaban halitta gaba ɗaya, wanda Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam. Wal khabithuna lil khabithat, ni abun mutane maza, yawanci sun suka fi dacewa za ka same su lil khabithat da miyagun mutane mata. Da zuma ta tsawari kan suka samu hanyar fasikanci ko shashanci, miyagun maza ke zuwa wurin su, za su samu mutane kirki a wurin su. Babban ibadu mata tsarkaka kyawawa, ma'ana masu kyawawan ɗabi'u, masu kyawawan hali, matan kirki da tsarin dina, Allah ka tara da su ne mahaɗar su su ne babban ibadu mazajen kirki. Wato mazaje waɗanda suke tsarkaka ku. Babban ibura su kuma za tsarkaka masu kyawawan ɗabi'u da tsarin ba shi, Allah ya yi su ne mafi rinjaye daga ga ana jingina su ga kyawawan mata ko kuma tsarin ba shi, wato mata masu kyawawan ɗabi'u. In dai ba jarrabawa wani lokaci ba da wuce, amma a yadda ɗabi'a ce shi ne babban ibura da tsarin ba. Su da ku haka ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan babban ibada, don haka Allah ya zaɓe su ga abayi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda ba su cancanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya suke su. Misali imra'atun min al-quraziyya, imra'atun min al-quraziyya lokacin da Allah yake ba wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi, ko dai su zaɓi Allah da manzonsa ko su zaɓi a garin duniya, ita ce idanun duniya ta ce. Aka ce ga mabayani ita idanun duniya ta ce. Kuma Allah ya ba da zaɓi cewa, wa in kuntunna turidna, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ke inda duniya ku ce da abin cikin da ku zo zan kawo muku, amma kuma zan sake ku, ba zan zauna da ku ba. Ita ce shi take su. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne daga Allah. Haka sai suke. Sai Umaymata bintu Sharahin, ita kuma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Abinda ya aure ta ƙaramar yarinya ce ita ma. Kamar yadda riwayoyi suke nuna, da ta da ya shigo ita ce a'udhu billahi minka, ni bana son ka zo kusa da ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ulfi li azim, a kinne ni tsari daga mai daraja, baya na cewa in an nemi tsari ne magana ta ƙare. Wasu malamai suka ce wata mata ce ta yi hasada, sai ta ce mata ya mace Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ko ba ta da tana da ƙaramin shekaru, za kawai ta gaya mata wannan magana. Ko a ce mata in kin sake wa miji zai rena ki, ko kuma ya kamata ki ja aji ko wani abu, nan duk wannan ƴan hasada ne. Za su gaya wa mata haka, sai ga mata tana ta amince da su. Jaririn ka zai ce wace ce wannan wanda ta gaya mata kaza, ta ce shi ta kuma kai wata din akwai alƙawari tsakanin ta da ita, sai babu alƙawarin irin wannan tsakanin ta da miji, ne ce da ita wanda Allah ya wajabta mata biyayya gare shi. Sai kaga an samu matsala, alhali wata hasada ta yi mata. Ai hankalin mata yarne ce uwa ɗaya uba ɗaya tana iya mata hasada akan zamantakewar aure. Wata idan ta shigo kawai ta ga wani abun ni'ima wanda babu a gidanta da take aure, kuma gidan ƙanwarta ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, a kan wannan sai ta nemi ta fi da wannan ƙanwarta. Wani bawan Allah suna daga cikin manyan yayinmu yana nan a gari ya ce yayo aure suka shigo kawai suna zuwa da suka ga yayi sabon gini gidan sama a nan ne zai tare kuma yayi wannan aure aka zo aka haura da kaya sama ta ce ‘yar uwar matar za ka haura da ta zauna wai ta gaji don an hau gidan sama ne ga falo can ga meye can ga meta ta ce ni kam sauka da kayan ranar sauka da kayan nake tunawa abun da ya dame ta wannan shi yake ga mun dabaci ce ranar sauka da kayan take tunawa hasala yake da zuciya kuma ba a ɗau lokaci ba sai da suka zo ta suka sauka da kayan hada ita ba a ɗau lokaci misali kuma yar uwa ce wanda ta kai kan da ita za a shigar da kaya ka san ta kusa ce to da ita kuma aka sauke kaya kuma da ba kullun da aka shigar da kaya ta ranar sokan take dina wannan kaga sai Allah ya san me ya shiga zuciya yana nan kuma gidan saman yana nan kullun da Allah ya hamdu saboda haka wannan shine abun da yake iya faruwa mace sai ta zo ta sake wa wata wata na ganin ita kan wata ita yadda sai ko kan wata sai ko yar uwar ta ce to kike abokiyar shawarin ta ita kuma wannan ni'ima kai kawai za ta gani shikenan wannan tana girki Allah ya kaddara da ga kuka take girki ita kuma da dan take take girki wai wannan kadai shikenan to take ta kokari yaya wannan tafiya yaya kaza to daga an yi wani dan abu kadan shikenan take ta kokarin kuma wuta tsakanin ta da wannan miji shike ne sai kaga wala ba su kuma gida dakin ya kuma su ta zauna shi kenan wannan ya kuma su bankira ko wannan mata suna da wannan sosai ya ke faruwa don haka shine shi ga mata suna kokarin take wa wannan su suna fadan sirri da su akan gidan su alhali wani tan ba hasa da ne gare su ba su ba ta shawarin kinki ba ba ta ce mata ki hakuri ki zauna ki hakuri ki biya gare ki ba za ta kai mata wannan ko ta kawa wata take munafuka wala ka fada mata sai dinga ce mata a'a yanzu tunda haka ne ki kaza gaskiya wannan mijin kin san in baki kaza ba za a yi kaza zai rena ki su fa mazan nan miji ne miji ba dan goyo bane ya take wannan ya shi kuma wannan su ne abubuwan da suke faruwa a Allah subhanahu wataala ya tsarkake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce mutar umayma binti shibahil akwai babbar mata da sai mata hasada ta samu gidan fiyayyen halitta afdalul khalq sai ta gaya mata maganar da ta soka a cikin ra'ayinta cikin ita ko kai ta ginuwa kai ta gaya mata cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya tashi aka ciyo kaya wasu zannuwa da sauransu kayayyaki aka hada ta da shi wallahi ya fice ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan abubuwa ne da suke masu girman gaske a sha'anin zamantakewan auratayya shiga shiru ba shanu a sha'anin zamantakewan auratayya al'adunmu na nan da al'ummarmu abu ne mai tsoki kowa kawai ya shiga wani da matarsa wai sai ka sun yaji wani da matarsa sai ka sun yaji tsakanin yadda mutum kawai ta dinga tunanin yaya wannan matar ta mallake shi shike na tunanin su yadda ko kuma ka dinga tunanin me yasa da ita kaɗai yake domin ko kuma me yasa wanda ce tana aifan ƴaƴa wai maza ne kawai in yana so dole ya ƙara aure bai so samun ƴaƴa mata wata kuma ce tana aifan ƴaƴa mata ne kawai dole ya samu ya sayar sai ya samu ƴaƴa mata ina ruwan da wani in shi yace zai aure alhamdulillahi alhamdu ba mu yi ha kowa yana da iyaka kar ku sa shi ba dole bane kar ku hana shi ba dole bane kar ku sai wanda ta hana shi ba aikin ku bane wanda ta sa shi ba aikin ku bane wannan sirrin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana hatta uwa da uba a shiga tsakanin miji da mata. Allah ya hana wannan. Haka hatta uwa da uba uwar miji da mahaifinta da mahaifiyar mata da mahaifinta duka suna da iyaka. Malamai sun yi ijma'i mahaifiyar mata in za ta kawo mata matsala a aurenta ya halatta a dakatar da ita zuwa gidan yanta. Bi shari'ar Allah. Yanzu in kafa ni wannan yanzu wata idan ta ji wannan ko wani da ji wannan ji kai dan dai ta ba magana ta wani ni karanta ne kuma ake da ba ta iya haka ko da karanta kawai ake fada yawa kuma da haka ilimin waɗannan abubuwa aka sake zuwa su kawai zaman cikin aure zama abun wasa wancan a zubar da mutuncin wancan wancan ma a yi wancan kawai magana ta zama gira ko mai ana magana aure amma da wasu abu wasa cikin su a yi a gari a yi a gari dole a bi ka'idoji a lura gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kan gidan wannan jaraba sai har mata za su iya shiga ga wata cikin nan sallallahu alaihi wasallam ya abu don ka duk mutum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yana da yi ko wannan an tabbata ba ka da mu shi yasa ba malamai sun yi tsabani shin in mace take ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta wani aure ta domin in Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure mata to ta zama ummul mu'minin to amma in har ya take ta ne ba na shi malamai sun tuka cewa wani zai iya auren ta don wannan mata ta kuma har sun ne in dai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya take ta to Allah ya fi da ita ne a gidan ba ta dace da gidan ina sauda radiyallahu ta'ala anha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ke kai sai shekaru da yawa ta kuma ba ta bukatar nabi in yace bo dakin ta ma ba ta bukatar ku kike tsoron anya Allah ba zai kama shi da haƙƙin ta ba shi ke nuna mata alama sai ta gane alama ko shi yana ga in ya suke ta ya ci mata alheri domin zama da ita kare zaman to Allah ya tambaye shi da ta gane haka dade yana dawowa daga masallaci sai ta zauna a hanyar da zai shigo dole sai kace na fahimci abin da kake nufi wanda ina haka ka da Allah kar ka lura ni a matsayin matarka ina so Allah ya daure na ina matarka ya ta dali da na tashin alƙiyama ina matarka kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai shi ba ki da abun nan kar Allah ya kama ta ta kwanan nawa na ba da shi ga Aisha radhiyallahu ta'ala kullum kar ka zo daki na amma ka banne maka ni matarka ni wa ilmu haka ake rayuwa duk ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ka samu sharan gidan sa da za a ɗaiɗe mu a ce mu ɗan sharan gidan manzon Allah ta wallahi ba san sake tafsiri ba san na kawai wallahi da kowa shi a rike sharan gidan kawai yana abun ni kullun ɗan sharan abba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai sake sharan gidan manzon Allah ta wallahi kawai ka wai ba in ji zaka samu ɗin da kai wata rana wani daga cikin gwamnoni a Najeriya ya je Madina akwai abokin Sheikh Muhammad Awwal yana daga cikin alƙalan musabaka na ƙasa muna tafiya mun dan yi gaba da yazo sai ce ga gwamnan jihar su yazo ko kuma na bayyana abun ga gwamnan jihar su yazo ko da ke alkhairi sai ce ga gwamnan jihar su yazo a mu gaita kike da muka gaita a cikin masallacin nan zan tsare shi kuma na ji kaman gombe ma za a fara shari'a tun muna da tsani tun lokacin gwamna mali gayi gwamna Hashim Allah ya gani kina ji kun gombe ma gwamnan koyar magana za a fara shari'a shi kenan ana tafiya ga masu irin goge harami din nan wannan yan na'urorin motoci da ake hawa da ke wanke harami din da wanke su bangalai ne masu wannan yi yanzu abun nan matar su tana tafiya tana dan baya haka tana tafiya sai ce wallahi ya za a dauke ni wannan aikin aiki na share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan bar gwamna da dawo lokacin lokacin a wannan lokacin haka yabara lokacin shi ne fara bai so kawo magana shari'a a Najeriya dan zan fara ke nan wannan lokacin sai ma tafi tafi ya ita da zai to ya da da yawa baban mu gadon da aka raba bayan da suka ni a matsayin na nan ne yana tsari shi da mai rabo me Allah bai mun bayyana a duniya da ku da yara sai mu je ku bayyana zaku idan shi zai faɗi wannan ina ga ɗaliban ilimi kuma shi ba a yanzu yake magana ba masallacin manzo a wancan lokaci Allah subhanahu wataala ya samu ladi akwai masu son manzon Allah sallallahu alaihi yanzu da za a tona zuciyoyin wa'ansu ana shi Allah ya san ne da ke son manzon Allah amma Allah ya sa ba ku bini ba amma sai Allah ne ya sani wallahi Allah sallallahu alaihi kuma ya ba da labari ya ga yawa sahabbansa yace za a yi waɗanda za su toshi za su iya ba da dukiyarsu da rayuwarsu da komai da kuma laka a duniya da za su gan shi don su zo su gan shi haka gani da mutane masu ke tafiya umra da kuɗin su mutum zaka ga yana asusu tun bana zai rika asusu don ba zai je umra kuɗin sa da jarin sa da komai ya tsaye da kasuwar kawai ya tafi don ya je sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tsammanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan za mu iya ganin sa sai ka mai doshi iyayen mu da kafin ba su doshi sai ba dan dai kawai yanzu an zo an rarraba kasashe ne kawai ko ina sai an ce masu da visa ba mu zai doshi ai tun nan kawai doshi za a yi dan haka ana son manzon Allah Allah ya sa mu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mutane da Allah ya haɗa mu da shi a gidan manzon. Don waɗannan mata ta tafi da Allah ya zaɓe su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su zama a cikin sa. Sai cikin ayat sai Allah ya ce ulaika mubarrakuna mimma yaqulun. Waɗanda Allah ya zaɓe su ga mata na ƙwarai zaɓaɓɓu ga maza na ƙwarai zaɓaɓɓu. Irin su Aisha radiyallahu ta'ala anha da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika mubarrakuna mimma yaqulun. Waɗannan kam sun kuɓuta, an kuɓutar da su da irin maganar da masu za su kai su yi. Lahum maghfiratun suna da gafara daga wurin Allah wa rizqun karim da kuma arziki mai daraja shine shiga aljanna. Abubuwa guda tara Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tumfita akan dukkan matan duniya da su. Tana da abubuwa tara wanda duk matan duniya ba su da su. Amma yanzu wannan bari a tsallake tunda an yi nisa.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
كابوس جوانا آية إن كذوبا ما تمن جو الله صلى الله عليه وسلم ماذا سمع لوك سينو كتي بيارك مين تجو ما جيه سوا أنا آية من كابوم ما كناي كابوم شوفي كني من زمان كان وطن نن آية جا أكي مجيه ما كنا أكو أمة هات مميدي وطن دا الله سبحانه وتعالى يكي الطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات shine matan da Allah ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali Safiya bintu Ubayy an-Nadariya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin rashin lafiya matan sun taru suna gani duk kowa hankalin da ya tashi maza sun cika a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an ɗebo ruwa an zuwa masa saboda zafin da yake yayi kalmar shahada ita inna al-mawt sakarat sai Safiya radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullah da Allah zai dage shi wanda kake ji ya dawo da shi kaina wallahi na shirya haka sai sauran matan suka ce to daga sai ke kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya magana sosai a wannan lokaci sai ya daga kai yace wallahi inna hal sadiqa na rantse da girman Allah daga sai take wannan Allah da ya bashi damar sai ya kudi haka don me don a san matsayin Safiya bin Ubayy an-Nadariya radiyallahu ta'ala anha wa Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha wa arzaha Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko ki za ta yi gafu haduwa da ni inna kuma ga Allah kike sai atwalu yada wacce tafi ku tsawon hannu mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kin biru gaba ɗayan mu sai kowace ta kawo hannunta mu gwada mu gani wacce ta tafi tsayin hannu mun kasa gane sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce ta yawan kyauta da yawan sadaka ta kasance ita duk abin da ta sa suna yin gumba a daura mana mutunta da shi waje haka take yi a wancan lokaci zuwa kuma ta yin gumba kuma su zuwa talibi ne Akan ku suna yin gumba. To amma ka gane cewa iyayenmu da kakanninmu asalin aiki ne ya dame su. Sai gumban ɓata za ta yi da damuna sau a yi. Amma iyayenmu mu mun san dai iyayenmu suna yi. Duk da mu ba mu ci gumba ba. A fi kira yi sadaka a kan faifai ko a kan tire. A ɗora muku kuya lafiya ku tare yi kin yi shi tubali haka nan. To yaushe ne rabon gumban da yanzu ne za a kamanta ta kuma ga taron karatu a tsakanin mu su ko yaya aka yi suka sani matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha takan tanadi gari da arzikinta sai ta kwaba shi ta rarraba ta gyara shi ta dubi don kula shi ta rarraba a yi sadaka me ya kama da wannan kuma to me yasa mu gwamai kuma yasa mu kamanta ba mu wasanci ba ko da mu kawai karatu ne da surutu da maganganu amma aiki ya kare a gurin iyayen ku kike ya kare a gurin iyayen ku kawai surutu ne
haka da haka cike a zuciyar dan ƙarya yana cike da harakan mu jam zaɓinci yana nan a cikin mu cike ba wanda za ka ba wa jiran shago ka kwanta lafiya kana sai dai kana yi kana duba shi duk da haka sai ya kafi abin da zai kafta sai wanda Allah ya kiyaye saboda haka iyayen mu su ne masu nagarta da kakannin su ne masu nagarta mu kuma yanzu sai abin da hali yake sannan mu kuma insha Allah ta'ala dan da wala wani kotun sa da nagarta yanzu a tashi daga nan a turi fanta ne da kafa duk yawan ciwo ina tsarewa za su yi ana zuwa kowar mai martaba ba za ka yi za su juya ba za ka yi zuwa a ce a je fanta ne a dawo da kafa a je malam kuri can a dawo da kafa yiwuwa a nan ba za ka sake gani su zai gobe a dawo shi a yi sun tsare saboda nagarta yawanci tana gushewa ne kuma tana ƙara lalacewa saboda haka iyayen mu suka zama masu nagarta wannan kai da bin ji shi kawai Allah ta'ala an hawa زوجكن آباؤكن وزوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات لو كنت فلما قضى زيد منها وطرا لو كنت زيد رضي الله تعالى عنه يتي يا له ليتا شي ما يا بقاة زمان إجا كان جمع إجا كاتم ما زيد يسجد أبا أن يقول الله لسنا لا بالي كيوا زي أولين الله يتولى أولين تعتمى باشي هو با صداقي الله نشيدا الله شيني صداقي Allah shi ne wali, Allah shi ne mai kaba, Allah shi ne mai bari. Gaba ɗaya kawai an ɗaura auren shi daga sama, ba yake da wannan darajar rayuwa. Allah ya ɗaura auren shi daga sama, shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sani ba, ya kai ko mala'ika Jibril, aka ce masa ta shi ka je gurin matar ka Zainab binti Jahsh, Allah ya ɗaura masa auren. Wa'innan su ne fa matan da Allah ya zaɓa, a ce Allah ne ya ɗaura musu aure, ka ce wannan matar za ka tunye ta da wani abu. ‘Yar uwarcin zaman ta ka ce za ka tunye ta da wani abu. Ke aure ta ba mala'ika ya nuna masa ita idan kace za ka dauke su ɗaya bayan ɗaya wacce kake so dauki kuma su ɗaya bayan ɗaya daga irin darajar da Allah ya yi Allah subhanahu wataala ya kiyaye su ya kare su ya tace su ya zaɓe su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimunat bint al-hali al-hilaliya radiyallahu ta'ala anha kana mun mata ne daraja wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa kita saboda nutsuwa irin na maimuna kawai Allah ta rana kita kai maimuna zo ki koyi yadda ake wankan tsarki ki koya wa al'umma ta kici ga bayan gida da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ta bikin sa ita tana gani yana yin wanka ya fara gaba maimuna tana gani tana fitowa ta fadi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka aka rawaito shi hadisi inganta daga baya sai Hafsa ke mazo Aisha ke mazo Abi Allah ta'ala an Allah ne sai mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Juwayriyya bint al-Harith al-Salaqiyya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta lokacin da ya aure ta babanta al-Harith duk gabanin su kuma kulinta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mu ya ya aure Juwayriyya Juwayriyya ta kasance Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko mala'ika a jinjina gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida ya kalli Juwayriyyah bint al-Harith akan sai ka Allah ya tanadi daraja tattare da wannan baiwa ko wani wanda yake cikakken mutum a ina fadi haka a ganka ba tsammani ba ta kuma sawa ke bada a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-khabithatu lil-khabith wal-khabithu lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin tsarkaka sai tsarkaka tsarkaka mata suna nan ga tsarkaka maza ban ne tsarki akwai tsarkin da yake tsarki don don Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta tuni mata a je kuma ta da magana mununa da wannan kuma Allah ke yi magana da wannan wa tayyibatu lil tayyibin wa tayyibun lil tayyiba malamai suka ce kin ka duba da Allah yake magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati لؤلؤ في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يتي إلا الذين تابوا وما الآن أما أتنفع أقول لهم مجانا الأذبي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا إلا الذين تابوا كما كان صورا متعلين أما لم babu da kofar tuwa ba ga wanda ya ce o matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala yana yace ibnu jarir rahimahullahu ta'ala haka ya zaba abdullahi ibn abbas shine ya fassara gurin da haka abdullahi ibn abbas ya karanta tarihin wannan ayoyin da abin da ya faru na hadisatul ifk yana gurin ayoyin suka sauka yana nan a raye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana gidan ba a wannan ranar a yana nan dai a raye a duniya ayoyin suka sauka shi kuma shine habrul umma wa turjumanul qur'an kin kana neman mazhabin alqur'ani a cikin sahabbai abdullahi ibn abbas na cikin kin yana dan karamin yaro da karanta ayoyin sai sai kai idan ka duba Allah ya wa kara dake magana akan ummahatul mu'minin yace innal ladina yarmuna al-musalati al-jahilati al-mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum 'adabun 'azim yace idan ku duba ayan Allah bai ce innal ladina tabu ba al-hafiz ibn kathir ibn Allah ta'ala yace lokacin da Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wannan din ma'ana duk sahabbai sai suka ji suna tunbatan kansa suna cewa ka san al-qur'ani sani da gaskiya wannan su ne bayin Allah na ƙwarai su ne ummahatul mu'minin in kana son daraja ki koyi da aikin su mata su yi koyi da ummahatul mu'minin maza su yi koyi da su mai koyi da sahabbai mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi umarni ne daga Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira waka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne muke su likwe wa nagaskiya mu yi koyi da su saboda me Allah ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhum ko tura babu sauran dawowa a ce a ce zuwa sake duba qur'ani dai ba da wani guri da Allah ya ce a banda wani radiyallahu anhu wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta hal anhar khalidina fiha hadda abada sahabbai sun jefa sun ce sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam balle matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunna zawjatu fi dunya wa zawjatu fi janna Allah zauna a gidan da ba irin sa ba a taba yin irin sa ba tun da aka halitta sama da kasa gidan sai kan ne ba su da zauna a wannan gidan Allah ya sa mu zama ko ƴan kulli mata tantata amin Allah kai mu kusa da su wallahi ta'ala alam insha Allah muna da lokaci na gaba za mu shiga aya na gaba muna fata Allah ya sa mu dace السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بس تقولوا تبقى تنبين أن الناس في الأدوري أنا بس على كذا دوري وأنا تقولوا قرآن أنا بقى تنبين أن الله سار أم جامع في الفينس أنا بعد أن ترى أن سار هش أن يبقى ما هي بس أنا بس على كيا بقولي ما تقول أن أنا بس على كيا وأنا بقى قرآن wannan kana ta mahaifiyarsa ta musulunta ya Allah kuma musulunci a cikin Allah ka fada musulunci ya hayy ya qayyum wanda ke da wanda ke cikin wani hali Allah subhanahu wa ta'ala ka fidda shi Allah ka sai samu hali mai kyau na gari cikin kwanciyar hankali to da shi ma kawo qur'ani a bukatun Allah ya bashi a gidan abin da ya da gari da sirkai na gari duka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu kai Allah duka ya tabbatar mana da alkhairi a rayuwarmu da dukkan waɗanda suka tsoro masu buƙatar aure ɓangaren maza Allah ya azurta su da mata na gari ɓangaren mata Allah ya azurta su da mazaje na gari Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mazaje na gari da mata na gari mata na gari Allah ya azurta su da mazaje na gari Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da kariyarsa marasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya masu buƙatar jari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su jari mai albarka wanda yake jari yana cikin wato barazana Allah subhanahu wataala ya shiga yadda mari ta Allah ya kawo jari mai albarka dukan mu gaba da kowa da irin buƙatu da yake da shi Allah ka ja mana buƙatu mu na alkhairi ya Allah abin da zai zo mana alkhairi a rayuwa Allah ka tabbatar mana da shi abin da zai zo mana alkhairi a rayuwa mu ta duniya da lafiya Allah ka tabbatar mana da shi ka sauƙaƙe mana abin da zai zo mana fitina Allah ka yi mana magani idan jinu da zai faruwa abubuwa ko ina da ko ina ya Allah ka kawo mana sauki gurare daban-daban a wannan sa'a mu kai damuwoyi kala-kala ya Allah kai mana magani ya Allah ka kawar mana sauki ya Allah ka saukar mana da hikima da sauki da aminci ya Allah ka dawo mana da aminci a wannan sa'a mu kuma zalika alayka bi aziz ya hayyu ya qayyum zuriyar mu Allah ka tabbatar da mu akan shiriya da mu da dukkan da su ka tabbatar da mu akan daidai ka kare mu da kare su daga saba maka ka kare mu ka kare su daga fitin jinin karshen zamani ya da kana da su tare da su a wannan guri Allah ya kada su tayarwa na gari amin
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا